sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana shirin neman ƙarin kuɗi daga majalisar dokoki don samar da wani sabon rigakafin cutar coronavirus yayin da masana kimiyya ke bin diddigin sabon barkewar cutar da ƙaruwan kwana asibiti ko da yake ba kamar da ba. Jama'a sun riga sun zaba idon ganin sabon rigakafin COVID-19 wanda ke dauke da wani bangare na nau'in Omicron wanda ake kira XBB.1.5. Wannan wani sauyi ne mai muhimmanci da bada magunguna iri biyu a yau wanda aka hada da nau'in coronavirus na asali na bara da kuma nau'in Omicron da aka sani. Amma a koyaushe za a buƙaci sabunta allurar rigakafin yayin da ƙwayar cutar ke ci gaba da canzawa. Ya kamata mutane su fara shiri a wata mai zuwa don karɓar abin da jama'a ke fata shine allurar rigakafin COVID-19 ta shekara-shekara. Kamfanonin Pfizer da Moderna da ƙaramin kamfani na Novavax duk suna kokarin samar da allurar rigakafin wanda aka sabunta na nau'in XBB, amma hukumar abinci da magunguna dole ne ta sanya hannu akan kowane, kuma dole ne cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta bada shawarwari don amfani da su. Da safiyar jiya Juma'a ne aka sako wasu mata 49 da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a farkon wannan mako a wani gari da ke kusa da Maiduguri a jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, bayan da wani jami'in hukumar jihar ya biya kudin fansa, in ji wani shugaban jama'a a yankin, da kuma mata biyu a cikin waɗanda aka sako. An sace matan ne a gonakinsu da safiyar ranar Talata a ƙauyen Shuwaika wuri da ke wajen birnin Maiduguri. A cewar wasu mata biyu da aka sako da suka nemi a saka sunansu, suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ɗaya daga cikin matan ta ce a cikin dare ne 'yan Boko Haram suka sake su saboda sun ce iyalansu sun biya abin da ake bukata na kuɗin fansa. Ga dukkan alamu yadda ake gudanar da yaki a Ukraine ba shi da muhimmanci ga masu jefa ƙuri'a a Amurka, kamar tattalin arziki, kiwon lafiya, sha'anin 'yanci rani, batun zubar da ciki da wasu batutuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai damuwa game da barnar da yakin ke yi, lamarin da ke tunasar da masu jefa ƙuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican, inji Christopher Borick, daraktan cibiyar nazarin ra'ayin jama'a ta jami'ar Muhlenberg a jihar Pennsylvania. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin ayyukan jarida ta AP NOG ta gudanar a watan Janairun shekarar 2023 ta nuna cewa kusan shekara guda bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022, goyon bayan Democrat ya ragu daga kashi 71 cikin 100 zuwa kashi 63 cikin 100, yayin da goyon bayan Republican kuma ya ragu daga kashi 53 cikin 100 zuwa kashi 39 cikin 100. Amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 60 ga ƙasar Ukraine tun farkon mamayar Rasha. Hakan ya hada da sama da dala biliyan 43 na taimakon soja. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya gargaɗi shugabannin kamfanin sojan hayar Rasha Yevgeny Prigozhin da Dmitry Utkin da su lura da yiwuwar barazana ga rayuwarsu, kuma ya dage cewa mayakan Wagner za su ci gaba da zama a Belarus. Da farko shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin murƙushe yunkurin Prigozhin na watan Yuni, inda ya kwatanta lamarin da rikicin lokacin yakin da ya haifar da juyin juya hali na shekara 1917. Amma bayan sa'o'i aka kulla yarjejeniyar ba Prigozhin da wasu mayakansa damar zuwa Belarus.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau zamu duba irin cigaba da kikikaka da ke wanzuwa tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulki a jamhuriyar Niger to madalla shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger General Abdurrahman Tchiani ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulki na rukun kwarya a tsawon wa'adin da bai wuce wa'adin shekaru uku ba General Tchiani wanda ya jabi ta kafar talabijin a kasar a daidai lokacin da tawagar ECOWAS ta kai ziyara a karo na biyu don duba hanyoyin da za a bi a yi sulhu ya soki ECOWAS din da kuma wata babbar kasa da bai bayyana sunanta ba akan matakin amfani da karfin soji don mayar da shugaba Bazoum Muhammad Kankara garin mulki ga karin bayani da wakilinmu a birnin Yame Sule Mumini Barma ya aika mana
General Tchiani wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai da yawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar yana mai cewa bai kwaci mulki don yin dawama a kansa ba saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da yan Nijar ke bukata ya sake nana ta cewa ko al'ummar Nijar ko su ɗan majalisar soja ta CSP ba sa son yaki kuma a shirye suke a shiga tattaunawa to amma fa a gane cewa da zarar aka kaddamar da yaki akan wannan kasa to kada a yi zaton abin zai zo da sauki kamar yadda wasu ke tunanin haka domin za su rasa yan Nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu haka kuma a cewarsa askarawan Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Mali da Burkina da Guinea ba za su yi kasa a gwiwa ba kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula shugaban majalisar sojojin CNSP ya ce zai umarci gwamnatin rukun kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da kasa za ta sa gaba yace kungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki 30 domin gabatar da shawarwarin da za su bada damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rukun kwarya sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi bayyana fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rukun kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Niger bayan juyin mulki 26 ga watan Yuli sun ja daga ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu a ɗaya gefen shirin kafsa yaki ya kankama yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra a nan Niger kuwa tashar talabijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin daukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwarorinsu na Niger wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa sojojin juyin mulkin sun buƙaci ECOWAS da saka tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba yayin da a dazu da hantsi magoya bayan sojojin CNSP suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin Place de la Concertation da ke nan Yamai
to sai dai kuma biyo bayan jawabin na shugaban Niger din take yanke ECOWAS ta mai da martani inda tace sam ba zai sabo ba wai bindiga a ruwa a cewa din shekaru uku sojin za su yi akan mulki kafin su sake aza kasar bisa turbar demokradiya ambassador Dr. Abdurrahman Musa shine commissioner tsaro na kungiyar ta ECOWAS da kuma karin bayanin da ya mana
Niger had a new constitution in 2010 It was revised in 2017.
Jamhuriyar Niger ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Niger fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun mai shekaru uku, amma har yanzu suna hankoran neman karin watanni 18. Ko zababban shugaban kasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Niger ke da shi na sanyin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. Wannan kwana-kwana ba zai yiwu ba. Saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka. Wannan shine matsayin mu.
Ba dai sojojin Niger din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu gashi har ma suna sauraron ku, har ma sun ayyana mai da kasar bisa doren tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba?
Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dole tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Niger su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wannan dalili? Kama kariya kenan. Wannan takalar fada ne. Tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi. Mu a ECOWAS muna fada wa sojojin Niger ba zai yi wuce duk abin da suka ga dama ba, domin jamhuriyar Niger ta sanya hannu akan yarjejeniyar ECOWAS, kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi.
Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambassador Dr. Abdul Fattah Musa. To koyaya kwararru a sha'anin hulɗar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Faruk Bibi Faruk babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Ma shi farar da gwamnati da aka yi ba su mun fara bane, har ma da a ce kamar Afirka ta Kudu ne inda ba a taba yi ba, kuma suka hadu suka tabbatar cewa ba sa son ya taba faruwa. A wannan yanayi za a iya cewa to an sa dan ba dama, ba a yadda da wannan tsarin ba. Amma yanzu haka kawai a maida ƙasa wato to yar bora, saboda ta yi abin da duk kasashen da suke rigima a kai sun yi, kuma suna cikin yin sa ma watakila har yanzu zai kawo wato matsala da farraka. Na san a kula da abu daya, cewa matakan da ake dauka na ECOWAS akan Niger, mutanen cikin Niger ba su karbe shi ba, ko ba san shi suke ba, ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Niger kamar su Nigeria, mutane a ƙasa ba su karbe shi ba, ba kaunatar su suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa, bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma? A ƙarshe idan ECOWAS da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata, to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata daya, wato kasar Niger ta farraka, kasar Nigeria ma musamman ita ma ta farraka. Saboda tabbatar maka cewa Hassan, idan yanzu aka shiga rigima a Niger a yanda Nigeria take, zaka ga su asare da kubo sun zama masu karfi a inda suke, suna tafiyar da abubuwan da suke na mai su tamfolo suna nasu, su bailoff suna nasu. Daga nan tsakiyar Najeriya za ga kungiyoyi sun fito irin su Sokapo nan da suke abin nan, za su fara irin fucintinin cewa su ma suna da nasu kanal da yanda suka fada, suke fada a da su turji bella turji za su yanki yankin su, su dogogi da za su yanki yankin su, Boko Haram za ta shigo. To Najeriya kenan za ta farraka ba iyaka. Ita kanta Niger saman agadan za a jawo farraka a wurin kasashen da suke kasan matsakanin zabarmawa buzaye za a iya samun matsala. Kada kuma fa mu manta cewa kasashen ma da suka yi juyin mulkin nan a kwanan nan suke cewa Faransa ta tafi. To kasashen nan fa Mali da Burkina Faso da sauransu, kusan rabin kasashen baya hannun ma shugabannin, yana hannun yan ta'adda ne. Ne ma ake a san yanda za a samu haɗin kan kasashe da za a bada taimakon da yan ta'adda za a iya kora su. To sai ya zamana cewa kuma akwai alamun da suke nuna cewa yan ta'addan suna biyayya da tsarin da mutane suke so, kuma suna biyayya da tsarin da kasashen waje kamar su Faransa da Amurka suke so. To sai a fara tambaya, shin me alaka 'yan ta'adda da wa'annan kasashen da suke son a yi wannan abubuwa a Niger da Burkina Faso da Mali shin akwai wata dangantaka tsakanin su ne ko kuma babu karamin abu kawai da za a iya kalla wanda wata kila zai iya cewa ECOWAS tana da wani tunani na cewa ita ta san abin da mutane ba su kula da shi ba shine eh har yanzu akwai sojojin Faransa a cikin Niger akwai sojojin Amurka a cikin Niger saboda haka idan har aka tada wata tanzumar sojoji tsakanin kasashen nan su da suke cikin kasar za su iya amfani da damar da suke da ita su kai farmaki akan sojojin da suka yi wannan juyin mulkin su kawar da su su dawo da bazu wannan me iya yuwa ne babban tambaya ce idan kuma ya yi me zai zama makomar wannan abin kasar za su yadda su karba cewa wata kasa ta zo ta barar da shugabanci ta kawo shugabancin da yake nan da dan shi ta fuso a duniya ni dai ban taba ganin inda aka yi amfani da dama a ce an barar da abinda wata kasa ta waje take so an dora shi da karfin tsiya akan jama'a duk yanda suke tare da wanda ba sa so din ko wanda suke so din kasashe suna nuna cewa haƙƙin su ne su tabbatar da abinda suke so abinda yake biyo baya shine zai iya zama irin su Somalia mu samu kasashe kasar ta zama kamar irin su Libya yanzu yanda take ko kuma irin su Syria yanda take to mu ƴan Najeriya sai mu tambaye kanmu shin idan yanzu Niger ta dauki halayya ta zama irin Libya me makomar zaman lafiya a Najeriya
Professor Faruk Bebe Faro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu faji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake birnin Miami Sule Momini Barma Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amerika ke gabatar muku da haɗin gwiwar radio kan da ke kawance da shiya wanda a yau ni Asma Musa Azuka zan gabatar muku da wannan shirin daga na radio ne a FM binnin kwalli jamhuriyar Nijar inda za mu gabatar muku a yau da tarihin garin Turanci da ke cikin gundumar binnin kwalli a cikin da'irar binnin kwalli mun hiranta da hakimin Turanci da ya soma da gabatar da sunan shi
ni dai sunana Atiku Nomadarani ni ne hakimi na nan Turanci ko kuma gidan raki kamar yanda mutane suka sani da suka ji an ce Turanci su ji an ce gidan raki sai mamakin ma ya aka yin nan garin yake da suna Dio to lalle Allah da iko nayi sunan da garin yake da shi na suna Dio wato raki dai shi kakanmu shi azu wannan garin kuma shi mahalbi ne mawaki to shine azo nan garin to da tayi shi a rike da garin mutane da ku ina suna tuba dan shi ainihin mutane ainihin shi raki in taso daga dosai to suka zo suka zauna nan tare da yazo da zanna a to tare da malumma wanda ke haddasa hazo yanzu ne tsafan garin kenan da malumma shi ke tai ya to da kuma hada ruji da makera suna su yanzu hakan ga wannan tun tarihin su tunna shi na shi raki da kawo su to saboda haka yanzu abinda ake ciki yanzu shi dai raki dai aka wannan garin to mu dai mu jikoke shi ne muke yau kuma an yi bayan shi yanzu har shi ni ne hakimi na tara ga tarihin wannan garin na gidan raki
to ni ake rihi da gidan raki
to abinda ake girhe gidan raki shi dai sunan shi ne shi raken shi da aka makalama gidan raki kinan kuma a ce gidanka to taya lokacin da Shehu Usman ya to yana jihadi kasa Hausa ya zama wata tsakuwa nan bisa gare ga sunan jiki na nan gidan raken to da shigo gari yana tambaya wannan gari ne a sunan shi sai aka ce to wanga garin gidan raki aka ce mai sai ce to daga yau na sake mai suna sunan shi Turanki saboda mutanen yace Turankana ya ce saboda haka daga yau sunan shi turanki aka dada mai suna turanki kenan shine haka shi har yanzu
to shi turankawa me ake nufi da haka
eh turanka ainihin su mutanen da mutanen Najeriya na nan wajen gwadaba kenan eh su ne ainihin mutanen mu kenan duk da cewa suka taso kenan suka zaka dosai daga dosai kenan su komo nan yanzu gidan rakiskisi su to saboda haka yanzu abinda ake kiniya su turanka nan kenan shine shi Sheikh Usmanu Mujaddadi da lokacin da zaka ce jihadi kasa Hausa da bada wannan bayanin sai aka tsaya sige turanki kaji ainihin turanki kenan sunan da mugidar sunan da Sheikh Usmanu ya mai kuma dai mai wannan sunan sai ya ce to daga yanzu kuma za mu roka ma Allah mu yi roƙon Allah waɗannan mutanen da ko wannan garin insha Allah waje Allah zai samu wannan garin albarka ta wanda duk wasu garuruwa ba za su samu rinta ba yace saboda mi saboda yana roƙon Allah ya ce wanda mutanen wannan garin za su samu daukaka yadda wasu dauko ko kuma wani garin yadda wasu garuruwa saboda dumu al'amuran na wannan garin na gidan raki ko kuma turanki kinan in ka gane mun nan baka bambanta mu har daga ciki sai zama tu ya gani mu kaman uwa da uba da muke kuma kullun abin wani na wani na dan yanzu in ka gani yanzu nan turanki yau da wuya ma ka samu wanda aka tsaya dan ka baka ban garin ga duk wanda yace bashi moto bashi akai in mota ta gare ka in ka ga wani bisa gare yau gobe ka gano sai ka aza kaman shi yadda yake ko ba haka na ba saboda hadin kai ne da gare mu na mun samu wannan roko ko kuma in ce daukaka ta kullun mutanen mu ba mai guri abin wani kullun dai in ka ga da wani abu kai guri na kai dai Allah shi baka kai irin nashi baka watan Allah shi sa wani abin shi kauce ko ko abin shi zam an ya rabu da wannan sai dai ka watan kai Allah shi baka irin nashi kaga shine a guri mai kyau ga dan Adam duka insha Allah
to garin ana yatta kamar ya kai shekaru nawa da kafawa
to yanzu dai ake tuba ne da wani tarihi da amma dai ga yadda magabatan mu suka nuna mana cewa da ya shige mu shekara 200 yanzu ga annan da muke ciki kenan yanzu saboda an ka dubi wannan magabatan sun ka biyo duka da kuma hakiman sun ka biyo guda 9 har zuwa ga garan yau kenan in ka dauki wannan lokaci za a ganin wanda ko wani yayi daga wanda ya shekara 35 akwai wanda ya 40 akwai wanda suka yi shekara 23 akwai wanda ya shekara 19 kinan din kadi bai kalli sai duk mutanen da suka yi wannan la akwai wanda hawayen da ya mai rikon ganin so biyu yana dawowa shi ana ce mai dare mai gari shi fara baraki shi sai shi kenan shi ya rike gari yayi lokacin da ya sai bari kuma koma gwandagwara da zama saboda haka yanzu aka mutanen mu a can gwandagwaran mu ainihin mutanen turan kenan har yanzu to da zama gwandagwaran bari sai arewa kuma wan baba na shi ya rike wannan hurin ana ce mishi zaruma da kuma ya dawo sai kuma shi ya karbe wannan matsayin nashi kenan riko buye wannan lokacin kinin ka riko buye din ka hada su ma ni na goma ne amma dai a bar shi tun da shi zuwa na ya dawo kenan bar mansa kinan zancan duka yan sarauta da muke nan komai a hadin kai ga nan mu duka nan tun san azal babu a taba jin rigima tsakanin sarauta da yan sarauta ba nan girafi
to yalla akwai wasu matsaloli wadanda kuke fuskanta wanda kuke nema magabata su kai muku agaji ko ku gyara muku na tafiyar rayuwa
to ka san ita yanzu duka al'amuran da ake ciki yau matsaloli suna da yawa waɗanda aka kokarin kowa ya samu a yi musu don kaga yau mu matsala babba da gare mu duba ta kai ga hanya ba da wutar lantarki ko da shike shekarun baya wani furoji na Amerika ya muna alƙawarin za a samu na wuta ta lantarki to wannan abin da yi wadda an shigo dai magana corona sai abin ya tsaya duka ba mu koma ji wannan bayani ba to wannan gurin muna da shi da gurin a samu a zuba mana dade daga dibisu na kwai dibisu daga dibisu zuwa wannan gari namu na turanki ko ya wuce ta zuwa zango ya game da hanya mai wuce ta gidan makeri ta game da sai ta game da kwalta duk muna fata haka ne da Allah sai ya yarda kenan su ruwan shi alhamdulillah mun same su dan mun sha wahala shekarun baya na ruwan shi uwaye mu sun ga wahala dan sai da aka dauka ruwa ita sana aka zuwa tabukka na dauko ana shan ruwa har ta kai ga rijiyoyin mu da muke da su akwai meter 55 akwai meter 50 kinan duka ayyukan da an kai da mu matsalar da mun kai shi an gine-gine za kai sai ka sai bidan ruwa ko in ce so na ruwa dala 15 gara karshen su to alhamdulillah daga dai canje-canjen lokaci ya tuwa Allah ya samu ka samu shato gare mu yanzu ka alhamdulillah mun sauje ruwan sha ba mu da kuke gare shi kenan Allah ya ba mu ruwan sha mun same su bisa ga cewar da yanzu bidiyo biyu da labiyar na tsira su ga hanho kuma ruwa masu tsafta amma nan dai kan wannan ita matsala ita Allah ya sa an shahi mana ita kuma Allah ya tabbatar suwa
masu sauraron mu daga nan muka zo karshen wannan shirin da dan gari daga sashen Hausa na muryar America wanda ni Asman Musa Azuka na Radio Niya FM Benin Kwale Jamhuriyar Niger na gabatar muku da shi sai wani karo idan mai duka ya kai mu
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.